Africa Ayo. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Africa a yau shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka dawo hankali a nahiyar mu ta Africa to kamar yadda muka yi muku alƙawari a makon jiya zamu zo muku da ci gaban bayani ne dangane da kungiyar nan ta masu kira da sauraron radio ta Africa wace kungiya ce ta sa kai ta matasa ƴan gwagwarmaya da ke gudanar da ayyuka na taimako da kuma ci gaban kasashen su har ma da fatan ganin an samar da mulki na gari a nahiyar ta Afirka. Hassan Barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To marilla idan dai za a iya tunawa a makon da ya gabata mun kawo muku bayani ne game da wannan kungiyar ta masu kira da sauraron radio ta Afirka. Wace kungiya ce ta sa kai ta matasa ƴan gwagwarmaya da ke gudanar da ayyuka na taimako da kuma ci gaban kasashen su har ma da fatan ganin an samar da mulki na gari a nahiyar ta Afirka. Kafin mu kai ga dokoki da kuma tanade-tanaden da wannan kungiyar ta sanya a gaba, bari mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke kan tattaunawa da Malam Gwani Ali Gamadan daga jihar Kano wanda shine shugaban kungiyar ta masu kira da sauraron radio ta Afirka Reshen Najeriya. Inda har ma ya shaddada mana da cewa wannan kungiyar fa ba ruwanta da siyasa kuma kungiya ce mai zaman kanta da zata dukufa wajen ayyukan agaji amma kuma ba zai hana su bukaci taimakon gwamnatoci ba da masu hannu da shuni domin tafiyar da ayyukan kungiyar yadda ya kamata.
Zamu aiki ne tukuru wajen ganin cewa kasashen mu na Afirka sun farfado sun fito daga kangin da suka shiga na talauci da rashin tsaro da ma dai sauransu. Sannan kuma wannan kungiya ba kungiya ce ta siyasa ba, ba ruwanmu da siyasa, kungiya ce mai zaman kanta kamar inda aka kirkire ta tun farko ba siyasa, to haka kuma ba wani wanda zai kawo mana siyasa a cikin ta. Kungiya ce ta sa kai ta mu matasa da muka ga zamu iya insha Allah ta'ala. Sannan kuma mukan yi kokari duk lokaci insha Allah zamu dinga yin taro wannan ike insha Allah ta'ala. Wannan taro shine zai sa zai dada sabunta mu, ma'ana mutane su ji muryar mu sosai, sannan kuma wato kungiyar ta samu karbuwa a inda ba ta karbuwa insha Allah ta'ala. Kuma wannan kungiya kamar inda na faɗa maka kungiya ce da take ta sa kai ce ba duk wani abu da zamu na agaji ne nan kuma muna maraba idan gwamnati ta zo ta tallafa mana ko kuma masu hannu da shuni wajen wannan tafiya domin ba mu tallafin da zamu ci gaba da taimakawa wajen zakulo kaiwa mabukata na musamman tallafi. Saboda idan nace gwamnati za ta taimaka mana saboda mu dai mun fi kusa da waɗannan mabukata a maimakon gwamnati, to kaga tunda mun fi kusa da mabukata a maimakon gwamnati to me za a hana gwamnati ta shigo mana ta dinga tallafa mana insha Allah ta'ala. Domin wannan abu ne mai kyau wanda kuma za mu ji dadin sa, sannan kuma su wanda muke tallafawa din za su ji dadin lamarin insha Allah ta'ala. Kuma a nan Nigeria dai alhamdulillah kusan kowace jihohinmu muna da wakilai na wannan kungiya suna ci gaba da wannan aiki yadda ya kamata. Kuma kowace jiha tana aikace-aikacenta kamar yadda mu nan jihar Kano muka hobbasa wajen ai fara aikace-aikace na wannan kungiya. Domin matasa an bar mu saniyar ware musamman ma mu a wannan kasa ta mu ta Najeriya, to sai da wannan kungiyoyi ne zamu tallafa na kasan mu.
Kamar yadda muka ambata ita wannan kungiyar ta tanadi dokoki da dama domin tafiyar da ayyukan ta cikin tsari. Malam Abubakar Hajja Amgar daga jihar Agadez shine sakataren wannan kungiyar ga kuma karin bayanin da yayi.
Wato kungiya ce wadda muka kafa kamar yadda ku sani ta kumshi kasashe daban-daban kamar Nigeria, Niger, Kamaru, Chadi, Gambia, Ghana da sauransu. Wannan kungiya haka muka yi kokarin kafa ta tare da waɗannan mutanen da suke wannan kasashe da na zana. Muka yi zamanin muka tattauna wato mun fara kokarin kafata bi ga wata na January ake cin shi da harshen English na 2023. Sannan muka yi da kafata 10 ga watan February na 2023. Kuma inda aka yi magana kungiya ana bukatar dokoki, ana bukatar tsari saboda a yi ta iya mai kyau. Kamar yanzu wannan kungiya ta mu ta masu kira da sauran radio ta Afrika, muna ta yi da mayyan dokoki kuma masu sauki yadda za a ba kowa dama ya shiga wannan kungiya. Kamar in kuka doka muna da doka ta biyu ta wannan kungiya da ke cewa yaya za a yi a shiga wannan kungiya ana so a ta yi. Wato wannan kungiya mun yi bayani dalla-dalla in kana so ka shiga. Akwai yadda ake a shiga wannan kungiya in ku doka kuma in mutum misali akwai doka ta uku wadda take magana yaya za a yi in mutum ya yi laifi. Akwai yadda kungiyar nan ta yi tsari yadda in mutum ya yi laifi daidai da laifin shi za a hukunta shi yadda ba an tsananta ba da hukunci daidai da abin nan. Kuma akwai mutane wanda suke wannan aikin, su aikin su ne na wannan doka su bugata. Sannan kuma ya za a yi mutum shi ma kamar yanzu in yana so yana cikin wannan kungiyar menene ya kamata ya yi cikin kungiya yake nuna shi dan kungiya ne. Sannan kuma shi dan kungiyar menene kungiya za ta iya mishi a gaba. Sannan kuma ita akwai doka ta shidda wadda take magana yaya za a yi kungiya ta samu kuɗin shigarta. Wannan doka ta yi bayani dalla-dalla da kungiya za ta samu kuɗin shigarta. Sannan ta ci gaba da ta yi magana kuma bisa kan yaya za a yi duka wanda ya zamanto yana cikin kungiya kuma wani shugaba ne a wannan kungiyar. Mene ne matsayinka? In kai president ne wato shugaba ne kai, koko sakatara ne kai, koko ma'ajin kuɗi ne, koko kai abin nan kwansaye ne masu ba da shawarwari, ga daidai inda matsayinka yake, ga daidai inda matsayin kowa yake. Wannan kungiya ta yi bayani dalla-dalla da kowa zai tsaya matsayin shi kuma mu kungiya aiki a aikace. Akwai kuma sashi na uku da ke magana yaya za a yi kungiya ko da waɗansu kungiyoyi masu kama da ita na ƙasa da ita ko na sama da ita wanda sun fi ta girma haka yaya za a yi su yi ta yi a tare. Kun san kowace kungiya tana bukatar wata kungiya don a ta yi a yi taimakon al'umma. To wannan kungiya ta mu ta masu kira da sauran radio ta Afrika ta fidda sashi na musamman yadda ta yi bayani dalla-dalla yadda za a yi a taimaka ma kungiya koko ita kungiya ta taimaka ma wata kungiya. Wannan sashi yana nan cikin dokoki na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afrika.
A bangaren hanyoyin sadarwa da kafofin sada zumunta na zamani nan ma wannan kungiyar ta tanadi nata dokoki duk a cikin yunkurin tabbatar da tsare-tsare da kuma kare mutuncin mambobinta. Malam Mamman Sani Dauda shine mataimakin shugaban masu sanya ido a wannan kungiyar ga kuma ƙarin bayanin da ya yi.
Duk wanda ya aiko wani hoto ko bidiyo wanda bai shahi ba tafiyar kungiya to za mu mishi magana ya bari, za mu shiga ta mamashi aikin sako na bayan faye wato private za mu mishi sako mu ce mishi wannan abin da bai ba bai kamata ba, a kwatanta mishi wanda kowa bai sani ba ma idan ya sake za a sake mishi kashe, idan kuma ya yi na uku to doka a lokacin nan tana iya tsaye da mutum na wasu kwanuka. Ayoyin doka da suka bada a tsaye da mutum ba wai dakatarwa ba ta dindindin na kashe ne wanda za a mishi na wasu kwanaki a tsaida shi duka harkokin kungiya tafiyar wannan kuma da abin da za a lokacin da aka dakatar da mutum da abin da za a aiwatar da wanda za a yi baya da labarin shi saboda bai ciki an tsaida shi. Sai kuma idan an maida shi lokacin da za a maida shi amma za a mishi kashe na ƙarshe kenan. Idan aka mishi kashe na ƙarshe wanda za a gaya mishi cewa lalle-lalle in ya sake wannan abun to za a tsaida shi har abada. Muna kuma shiga tsakani wasu wanda suka yi musaro yawo ko ra'ayika suka zo ba daidai ba ana samun matsala saboda shi al'umma aka hada su guda jama'a to dole sai an samu wasu an samu matsala dole ra'ayin wani ya samu ba da daya ba da na daya to shi ma mu ne muke shiga tsakani mu shiga mu ta kuma mu daidaita duk da ma har yanzu mu ba mu fuskanci ba wannan matsalai mu ba mu fatan a ce an same ta.
A jamhuriyar Nijar dai tuni wannan kungiyar ta hada gwiwa da hukumomi domin yin aiki tare bayan da ta bi hanyoyin da suka dace na tanadin duk takardun da ake bukata domin gudanar da ayyukanta kamar yadda yake a wuyan duk kungiyoyi masu zaman kansu. Kamar yadda za ku shi ƙarin bayani daga Malam Alkasim Baba Liman Ahar, shugaban kungiyar ta masu kira da sauraron radio ta Afrika a Nijar.
Wannan kungiya tana da dokokinta wadda na ƙasanmu na Nijar wanda suka ayyana. Saboda duka irin kungiyar da kake so ka kafa akwai irin takardun da ya kamata ka je wurin gwamnati a baka takarduwar da zaka samu ka gudanar da ayyukanka. To wannan kungiya ma bamu yi kasa a gwiwa ba, kan makafa ta sai da muka je wajen gwamnati muka kamo daidai irin takardun ta tunda ta kasashe ce. An ba mu takardu mun daidaita su, yanzu muna jira mu samu mu wallafa su wanda za a samu a gudanar da ayyuka wanda ya kamata daidai gurgudan wanda doka ta kasan mu ta bada. To kaga wannan irin ayyuka na alheri, to irin shine kungiya za ta rinka yi gari gari da kasa kasa da jihohi jihohi. Kuma akwai kati na kungiya wanda muna nan muna wallafa shi wanda kowane zai ya doka musamman wannan kasashe namu na Afirka. Banda Afirka muna so mu wallafa ta ta duniya ma gaba daya, musamman kasashen Turai da Aziya da sauransu, tunda Libya ma muna da wakili. Wannan shekara Ubangiji Allah sa ta alheri ce, sharrin daga ciki kuma Allah ya kare mu. Ina ma kowa godiya, musamman gwamnatin mu na kasan Jamhuriyar Niger wanda ya bada dama bisa ga tahiyar da kasa, muna kai godiya gare shi. Kuma duka abin da ake suna kiran mu, wanda ake kiran kowace kungiya ta kagudun mawata, muna musu godiya kwarai. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a da rabo, Allah ya taimaki kasan mu, ya taimaki Afirka gaba ɗaya da duniya ma baki ɗaya, musamman duniya ta musulunci.
To masu sauraron mu, da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki ya hada mu. Kafin nan dai, a madadin kowa da kowa, ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.